فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أجنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك بالقرآن وحده والله على أدبارهم نفورا لا نعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال وضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم.
وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يريقهما طغيانا وكفرا.
رسول الله خضر عليه السلام يا شيخ سيدنا موسى عليه السلام بيان abubuwan da suka yi alƙawari in ya yi kare masa magana. Wa annabi Musa alayhi salam Allah ya nufa bai dai daure ba ya yi magana a kan abubuwan, har inda ya ɗauki alƙawarin na ƙarshe ce in dai na sake tambayar ka wani abu da ka aikata to tafiya ta da kai, in ka so ka ce ta yanke kenan kowa ya sa su tafiya. To bai yi haƙurin bai sake tambaya ɗin. Shi kuma sayyidina Hajar a nan ya ce to shi kenan, tunda kai ne ka yanke wancan hukunci sai mu tsaya a kansa, yanzu kanmu kowa zai tasa tafiyar tsakanin shi da shi, ma'ana shi sayyidina Hajar zai wuce inda yake zamansa, sayyidina Musa da Yusuf kuma su dawo gida su zo samu aikinsu kamar yadda suka saba na wa'azi. To shi kenan an ba shi labarin dalilin da ya sa aka tsaga jirgin nan aka aibata shi. To kashe yaro kuma da aka yi magana yanzu shi za a ba shi labari. Ya ce masa wa ammar gulamu, amma ta ga wato shi yaron nan wanda na tarar da yara su goma gaba ɗaya suna wasa, na kashe shi na yanka shi kana kallo, amma baka yi hakuri ba kace dan me na yanka shi ba da laifin komai ba. To dalilin da ya sa na yanka wannan yaron fakana abawahu mu'minaini, wato iyayen wannan yaro mumine ne kwarai da gaske masu bin Allah. To amma yaron Allah ya halicce shi kafiri ne shi. Allahu akbar. Allah ya halicci wannan yaro in ya girma ya balaga to kafirci zai har ya mutu a kai. To su kuma iyayen yaron nan Allah ya dora musu jarabar tsananin san wannan yaron. Saboda haka faka shina annabi abin ya ce sai muka tsoraci an yi hukar matu guyana wa kufura, kada tsananin soyayyar da suke marar da sa in ya girma babu shakka zai yi kokarin ya ja hankalinsu su ma su ƙetare haddin Allah su shiga kafirci. Saboda wannan ne na kashe shi da a rasa waɗannan biyun gara shi a rasa shi. Allahu akbar. Fa'ilahu kama fi hadisi Muslim, kamar yadda bayanin ya zo a cikin sahihi Muslim, aka ce dubiya kafiran, dama wannan yaron an halicce shi asalan Allah ya halicce shi kafiri ne shi. Walau asha da Allah ya bashi nisan kwana annabi Hadru bai kashe shi ba, la arhaqahu ma zalika, babu shakka da ya tunsasa su akan su ma sai sun yi kafirci din, ba sai sa su rudda ka gani lima batihi malahu, domin tsananin soyayyar da suke wa yara ya tabi anihi sai ya sa tsananin soyayyar su bishi su kafirce wa Allah. To fa aradna
an yubaddilahuma rabbuhuma khayran min zakatin wa aqraba ruhma.
Annabi Hadir ya ce da Annabi Musa, saboda wannan din fa aradna sai muka nufi an yubaddilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan. Rabbuhuma ubangijinsu yubaddilahuma ya canja musu khayran minhu yaro na kirki wanda ike zai imani sannan kuma su zarce akan imaninsu su iyayen sannan kuma a sake samun waɗansu masu imani a zuriyar yaron. Saboda haka ne muka ce in Allah ya ba su wani yaro to zai zama na kwarai, su kuma za su zarce akan halinsu na kwarai, sannan wannan yaron da aka canjo musu a dalilin sa za a samu zuriya na kwarai kuma ba kamar wancan wanda shi zai lalace kuma ilalatar da na kirki ba. Ka gani, Allahu akbar. Wa qaraba ruhuman, kuma wannan yaro shine mafi kusaci wanda aka canjo din ne ya zama mai biyayya ga iyayensa, zai zauna da su ya kyautata musu birran liwalidaihi ya rike musu biyayya. Fa badalahuma ta'ala jariyatan, a maimakon wannan lalatakken yaron da zai girma ya lalace aka sa annabi Khadr ya kashe shi, to sai Allah ya canjo musu wata yarinya, sai Allah ya ba su ɗaya mace kuma bayan an kashe musu wannan yaron. Allahu akbar. Jama'a, anan wannan canji da aka yi akwai wa'adi a cikinsa. Ubangiji subhanahu wata'ala shine ya san bayin Allah, shi ya san abin da zai amfane su, shine kuma ya halice su, shi ya san abin da zai cutar da su, amma su ba sani ba. Kaga a zaton da ake yi, wato ɗa namiji in aka haifar wa mutum ya fi sa ransa a kai domin yana zaton wannan ɗan shine zai zama mataimaki gare shi, shine kuma ya fi kasancewa mutumin kirki. Alhalin ku abin ba aka yake ba, kaji wannan yaron shine lalataccen, amma wannan yarinyar da aka canjo ita ce kuma ta kware din. Saboda haka bayan Allah, waɗanda Allah ya jarabe su da ba su ƴaƴa mata, su karɓe su hannu bibiyu. Idan kun karɓe su hannu bibiyu, ba ku san abin da Allah yake nufi da su ba. Za su zame muku alheri, za su zame wa kuma a jama'a alheri, sannan kuma a dalilin su za a samu zuriya na kwarai. Zuba ku ga Maryam wacce take wato gyatu mata da ta roƙa, domin gyatu mata Hannatu roƙa ta yi, ta ce Ubangiji ina roƙonka ka ba ni ɗa, amma ita ɗa namiji ta roƙa, ta ce Allah ya ba ta ɗa, idan Allah ya ba ta ɗan nan ba don komai ba, domin ta ajiye shi ya zama hadimin masallaci, wato ya zama mai hidimar masallaci kawai, ba saye ba sayarwa ba sana'a ba aikin komai illa kula da masallaci kawai. Abinda ta roƙi Allah ya ba ta ɗan kenan, shikenan da Allah ya ba ta ciki, ta ɗauki ciki da ciki ya girma ya sayarwa da ta dawowa, kuma sai ta haifi mace ita ma. Kaga yayi kamar wannan canjin da aka yi waɗannan kenan. To wannan matar da ta haifa ita Hannatu ɗin ba ta yi haƙuri ba, ta ce Ubangiji ni da na roƙe sa ka bani ɗa namiji wanda zan ajiye shi ya zama mai hidimar masallacin Baitul Maqdisi, ya riƙa shara masallaci da shimfiɗa masallaci da kula da ruwa da fitila, yaya ka bani ɗa mace? Ai, ɗa mace wato tana da larurorin da ba za ta hidimin masallaci ba. Idan ta isa aure, yaya kenan? Idan ta soma haila, dole za ta bar masallaci. To Ubangiji, idan kuma ta haihu, za ta bar masallaci domin tana cikin jinin biki. Ni kuwa ina son ɗa namiji wanda zai tabbata a hidimar masallaci. Ya ka bani ɗa mace kuma. Walaysa zakaru kal usa, ma'anata nan walaysa usa kal zakari, ita ce amfanin da nake nufi da shi mace ba za ta yi shi kamar namiji ba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gaya mata cewa haka ya nufa, haka kuma shi ne mai kyau ɗin. Ku kaga ashe dalilin haka ɗin Allah ya nufa, kuma za a samu annabi Isa ne ta hanyar wannan matar. Kaga wannan ita Maryam ɗin, sai Ubangiji ya sa annabi Isa ulul azami a jikinta, a ce kaga wannan matar ita ce mafi namijin da ta roƙa. Ka gani, ku sani da haka yanzu wannan ita da aka canja a maimakon yaron can da annabi Khadr ya kashe, ita ma da ta girma fawaladat nabiyan, ka gani, da dai ta girma ta isa aure wannan yarinyar da aka canja a maimakon wannan da aka kashe din nan, da dai ta aure fawaladat nabiyan, sai Allah ya ba ta ciki, sai ta haifi annabi kuma. Kaga canji ya yi kyau kenan, sai ga ta da ɗa annabi. Aka ce to wato a cikin zuriyar wannan annabin da ta haifa an samu annabi dai annabuwa ne dan annabuwa ne sai da aka samu annabi 12 Allahu akbar wakila la'alla ma aka ce a wani kaulin da aka samu bayani aka ce wala da 70 nabiyan wato daga jikin ta da jika sai da aka samu annabi 70 ba gani Allahu akbar wa ma fa lahu al-hadiru abinda annabi hadir ya aikata din nan ko ko walillahi al-hadir din nan da ya aikata min al-qatl wajen kashe wannan yaron min al-qatl al-gulam wajen kashe yaron nan inna ma fa lahu wato annabi hadir ko kuma walillahi al-hadir wato ya aikata wannan aiki ne ya aikata wannan aiki ne da wahayin Allah an ce Ubangiji subhanahu wata'ala shine ya masa wahayi yace da shi kaga yaran nan daya daga cikin yaran nan goma kaga wancan to idan ya girma duk da kenan nasu da kake gani zai zama kafiri yana da iyaye mu'mini kuma zai halakar da su kashe shi Allahu akbar to aka ce to yanzu fa la ajizu qatlu sidiyani al-kufari illa ay yuqatilu bisilahi gashi a sharara annabi sallallahu alaihi wasallama wato mu a wajen mu yara koda yayan kafire ne ma mu dulakan to bai halatta an anje a kashe su a wajen yaki bil harbi a wajen fada walau qala shakhsun ala ma qala alayhi qadir fala yajuz lahu qatlu bilmani da Allah zai ganar da wani bawan Allah Allah ya masa kashefi ya gane wani yaro da in ya girma kafirci zai yi to baya halatta ya kashe shi kamar yadda Hadir ya kashe wancan yara domin annabi Hadir din ya kashe yaran ne tare da wahayin Allah amma yanzu ba wani mutumin da yake da wahayin da zai ce zai aikata irin wannan aiki yanzu misali a ce ka iya alƙalama ko ka iya wani abu da zaka gano wani abu na gaibi sai ka bincika ka ga wani yaro in ya girma kafiri zai zama to baya halatta kuma ka kashe shi wa qada rasala ba'du jawarihi limni iyabin wato sashen waɗansu ƴan tawaye na addini masu wani irin ra'ayi a cikin addinin islama wani ya tafi aikawa ibnu iyad tambaya ya sa'alu yana mai tambaya sa kaifa qatala al-khadir al-gulama sagira yace ya aka yi meye dalili annabi khadir ya kashe yaro karami wanda bai balaga ba balle a ce yayi wani laifi wa qadana hannabi sallallahu alaihi wasallama gashi ko mu a shari'ar mu wace manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita manzo Allah ya hana an katale auladul kuffar ya ce ayan kafire ma an je fada kara kashe su qabla al auladul mu'minina balle kuma yaran da aka ce uwarsa da ubansa mu'mine ne me yasa ya kashe shi ka gani haka ta ba ilaihi ala sabilil mujazati wato sai rubuta masa akan abin da ya gaya masa shi ma ya faɗi irin wannan kawai wa taslima li da'awahu ya kuma ku kwata daga wannan tambaya da yi masa yace in alimta min halil wulidan ma alimahu muallimu Musa falaka an taqatu lahu sai ce masa to idan kai da kake tambaya din nan in har za a yi maka wahayi in har za ka samu wahayi daga Allah har ka sani halin yara a yanzu din wanda zai girma ya zama kafiri kamar yadda malamin annabi Musa shi Khadir din nan Allah ya masa wahayi ya ga masa wannan yaro in ya girma zai zama kafiri zai halakar da iyayensa kuma to fa laka an taqatu lahum wannan ruwanka ne ka kashe shi ka gani warwaya annabi Musa an karɓo ruwaya annabi Musa alaihi salam lamma qala li Khadir yayin da yace da Khadir din nan a katalta nafsar zakiyatan me yasa ka kashe yaro tsarkakakke bigairi nafsin ba da yayi wani laifin kashe wani ba shi kuma Allahu akbar gadiba da Khadir sai an shi kuma Khadir da aka yi masa wannan tambaya sai ransa ya baci sai ya fici wa qatala ka gani kafu sabi sai ta hannu da ya sa hannu sai fara hannun yaron wato naman da yake tafin hannun sai bude shi da yace aka katanta nafsar zakiyatan bi ghairi nafs
wai tambayar da yi masa dinnan me yasa ka kashe yaro tsarkakacce bai laifi ba annabi Khadir sai ya fushi da wannan tambayar domin ya ce kare tambaye shi sai sa wuka sai farke naman tafin hannun yaron al-Aisar wato tafin hannun hagu sai farke shi wa kasharar nama dai ya cire naman ya kankare naman alhu wato daga jikin hannun wa ilan fi maktubun fihi wato sai ga shashe an rubuta a jikin kashin tafin hannun yaron tun yanda Allah ya halice shi Allah ya rubuta masa kafirul la yu'minu billahi abada
Allahu
akbar kaga wannan rubutun da aka rubuta shine ubangiji subhanahu wataala yawa annabi Hadir wahayin sa shi kuma annabi Musa alaihi salam bai masa wahayin ba saboda haka sai ya ga laifin wanda ya aikata wannan to domin ya fita daga zargin sa sai ya nuna masa hakikar al'amarin yadda yake dama haka tsarin sai yake shi annabi Musa yana da ilimin zahiri na shari'a shi kuma annabi Hadir yana da ilimin batini na hakika kaga ni to dama kuma shi ilmin hakika ba a shari'a da shi ilmin batini wato shi wani abu ne bai wace ta Allah daban ilmin zahiri shi kuma wani abu ne wanda yake ake hukunci tsakanin al'umma da shi Allahu akbar to sai ya ce me
wa ummal jidaru fa qala li gulamin yatimin fil madinati wa kana tatan kanzulahuma wa kana abuhuma saliha وأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا
الله أكبر تو ينا تيجا بدا فسر رامس أبو بند دي حقولة دا تنبايا با يتوى عمل جدارو أما كاغوا ننجارو garin da muka je muka ce su ba mu abinci saboda Allah mun baki ne suka yi mana kallon wani irin baki ne waɗannan za su zo gari su sauka da daddare sannan ba su da wani kaya na alamar baki ha kawai su zo su ce su baki ne a ba su abinci a ba su masauki to ko da yake wato sun mana wannan kaga kuma na aikata musu alkhairi ban kula ba dalilin da yasa ni ban kula ba fakana li gulamaini yatimaini wannan katanga ta waɗansu yara ne marayu guda biyu fil madinati a cikin wannan birnin da muka je bakunci akwai yara guda biyu ɗaya sunansa Asramu ɗaya kuma Sarimu nasu ne wannan katangar na babansu ne ya gina ta baban da ya gina suna da wato yana da dukiya da gaske su ko yaran ƙanana ne to a cikin da zai gina wannan katangar sai ya ɗauki dukiyarsa gaba ɗaya sai binne a cikin katangar ya ce idan sun girma babu shakka wata rana Allah zai yi dalilin da za su gane wannan dukiya ta su wa kana ta tahu kanzu ƙarƙashin wannan katangar akwai taskar kuɗi dukiya madafunun wacce take abar binnewa min zahabin wato dinare ne gunguma turi wata zakin da kuma turi gunguma na zurfa su yi dinga shirya a ƙarƙashin katangar ya ce in sun girma sa ɗauki abinsu ka san da dinari da azurfa ƙasa ba ta cin su wa kana abuhuma salihan uban waɗannan marayu mutumin kirki ne mai bin Allah ne mutum ne mai tsoron Allah ƙwarai da gaske saboda haka na taimaka wa ƴaƴansa marayun nan domin ka san wato an ce idan mutum yana yin mutumin kirki ne shi Allah ya yi shi yana bin Allah yana halayen kirki wannan bin Allah da halayen kirkin nan nasa sai sun shafi ƴaƴansu kuma ka gani mutumin ba wasiya ya bari ba wasiya ya ce a gyara wannan abin a kula da shi bai ma gaya kowa ba shi sannan wanda ya wannan aiki na gyara dukiyar nan ba ma ɗan ƙasar ba ne ba ko ne albarkar kirkin uban nan nasu Allah ya aiko annabi Khadir ya gaya masa ga abin da yake karkashin katangan nan amma ga katangan nan ta lankwaso za ta rushe idan ta rushe kuwa to kasanta kuma zai dinga tonewa idan ya tone jama'a za su ga wannan abu mai yiwuwa bace musu mai yiwuwa kuma a cuce su dai ta wata hanya a dukiyar tasu saboda haka maza ka gyara katangar ta tsaya daidai har zamanin da suka balaga su ɗauka yansu albarkar kirkin ubansu. Allah ma har ya yaba masa, Allah ya yaba uban ya kira shi salihan mutumin kirki. Fa hujiza, saboda haka sai aka kiyayar da wannan dukiya tasu bi salahihi, saboda kirkin shi uban nasu. Ka gani fara da rabbuka ubangiji subhanahu wataala ubangijinka ya yi nufi an yabluga ashuddahuma, ya isar da ƙarfinsu na balaga, ina farushidihima, har su kai lokacin da aka tabbatar sun zama mutanen kirki, za a ba su naira 100 su je su maida ita naira 110 ko da 20, ba a ba su naira 100 su maida ita 80 ba. To in dai suka so mu ƙara kuɗi an ba su, sun san yadda za su juya, to sai a tone musu kuɗin nan a ba su kayansu tare da taimakon Allah. Wa takhrija kan zahuma, sai su yi ƙoƙari su tone wannan dukiya tasu, Allah zai sanar da su gunda take. Kaga ni rahmatan min rabbika, wannan tsare dukiyar nan wato ba za ta lalace ba har su balaga. Wannan jin kai ne daga ubangijinka ya kai Musa, ubangiji yace a gaya maka ya kai Hadri ka gyara, kai kuma Musa Allah baka labari ga yadda dalilin da yasa na aikata wannan, ba dan mutanen ne wannan abun ba, a'a saboda albarkan marayun ne da ubansu. Kaga ni wa ma faratuhu an amri, wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace gidan da maraya yake, idan dai akwai gida da maraya sannan marayan nan ba a cutarsa, to duk wanda ya mutu a gidan dan aljanna ne. Akwai maraya a gidan sannan marayan an tsare masa haƙƙinsa, ba a cutarsa a dukiyarsa, ba a nuna masa bambanci da yayan da aka haifa, sannan kuma ana gyara masa dukiyarsa yadda zai karu. To ice albarkar marayan nan duk wanda ya mutu a gidan dan aljanna ne. Ko duba ka gani fa wannan saboda zuwan su wannan garin ba abin da ya kasu sai saboda gyara wannan katangar, ba abin da suka yi a garin. Allah ya aiko su ne su zo su gyara wannan katangar, daga nan kuma shikenan Annabi Hadri ya koma, Annabi Musa kuma ya koma. Albarkar marayun, albarkar ubansu salihin mutun nan. So wa ma faratuhu ban aikata wannan ayyuka da ka ga na yi su ba, min kharqi safina, wajen kece jirgin nan ba san raina nayi ba, wa qatlul gulami, kashe yaran nan ma ba san raina nayi ba, wa iqamatul jidari, wannan ta da wannan katangar shi ma ba san raina nayi ba. Duka wanda ka ga nayi a cikin su sai Allah ya mai wahayi sannan aikata. Ka gani ban aikata an amri an iftiyari dangane dama ba, bi amri ilham, bal yada al'amari ite bi amri ilhamin min Allah ta'ala, wato ina yin sa ne daga ubangiji subhanahu wataala yake aiko mu. To ka zo abu uku nan da na fassara maka ya kai Musa, zalika tawili shine fassarar malam sassadi, malam sassadi alai sabran, wato ga abin da baka samu ikon ka hakura ba kamar yadda nace ka hakura ka kafa hakurin. To ka ji dalilin abubuwa uku nan da na aikata, shikenan kuma wato daga nan ila aka ce wato akwai wani annoma a cikin ƙarƙashin wannan katangar bayan dukiyar dinari da azurfan nan. An ce akwai wani allo da uban yaran nan ya rubuta shi, wato shi ko allon wani wa'azi ne a rubuce a jikinsa, wanda ubangiji subhanahu wataala ya aiko da wannan wa'azin. To wannan uban yaran sai rubuta allo ya ajiye, ce in sun girma sa ga wannan wa'azi su zama wato masu tsoron Allah, su shiri da wa'azin da yake jikin Allah. Allahu akbar. Shi ma Allahn kansa da aka yi shi min zahabin na dinari ne aka samu Allahn, aka yi na dinari sai aka rubuce shi da wa'azi shi Allahn, ga kuma dukiya azurfa, ga dukiyar kuma dinari. Fi ahadi janibaihi, an ce a gefe ɗaya na Allahn ɓari ɗaya, bismillahir rahmanir rahim, abinda aka rubuta da farko kenan. Azimkin malumin bil qadari, aka ce ubangiji subhanahu wataala yace yayi mamakin mutumin da yace ya bada gaskiya da hukuncin Allah, kai fa hazin ya yake yin bakin ciki da wani abu kuma in ya same shi ko in ya rasa wani abu, ya bada gaskiya da abin da ya samu Allah ne ba shi, da abin da bai samu ba Allah ne bai ba shi ba, da abin da ya same shi Allah ne kuma, da abin da yake nema kuma ya nema ga Allah, abin da aka fara rubuta kenan. Sannan kuma ajibtul majmuni bir rizqi nayi mamaki ga mutumin da yayi imani cewa Allah shine mai arzuta kowa da komai kafa ya ta'abu yayi ki war da kansa kuma idan ka san Allah shine mai bada arziki to karkai wahalan da har za ta hana maka wato sai da addinin ka wahala gurgurdan ima wacce dai za ka yi kamar yadda Allah ya ce ai tsururi to kai tsururin amma karka shallake abin da zai hana ka wato ka bauta wa Allah domin Ubangiji subhanahu wataala ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halitti mutane da aljanu ba sai dai dan su bauta mu kawai ma uridu minhum min rizqin ba ni neman su tara mun wani abu amma su suna neman in ba su wani abu kuma zan ba su kowane mutum kuma arzikin sa makasumi ne Allah ya raba masa zai bashi kaza a gari kaza da gari kaza to idan mutum ya bada gaskiya da Allah me zai sa ya kandamu aikin da zai hana shi bautar Allah an ce dan bautar aka yi wato akwai wani bala'i da ya samu bayan Allah amma bayan Allah sun kauda kai daga tunaninsa a wannan zamanin da muke cikin sa wani babban bala'i ya samu bayan Allah musamman dai musulmi amma ba a kula da shi ba mun ba dan komai ba malamai suka ce duk inda ka ga romo ya yawa to a roman nan ka rika cin sa a hankali domin ka rika tona ka ga akwai abu mai kyau ko ko akwai abu mara kyau ka cire kamar mutumin ne a maka farfesun kifi sai kawai da ya zo sai yana cika bakinsa yana hadiya kamar yadda yake cin farfesun hanta ba ga wannan in bai sa ba sai cika waka zamani iki idan zamani ya zo abin da ya zo da shi lissafinsa ake ana kula da ya aiki yanzu dai wani al'amari da ya samu musulmi wato babu kamar cuɗanya da ainihin nasara da kuma sauran waɗansu mutane waɗanda suke ganin nasara duk abin da ya yi mai kyau ne ba mara kyau a ciki abin nan ku shi ne yanzu haka dai musulmi idan ka kasa kashi 20 musulmin nan mai sana'a ne musulmin nan ma'aikacin hukuma ne ko ko na kamfuna musulmin nan mai kasuwanci ne musulmin nan me yake yana neman abinci inda ba kowe yake manomi bane wato ne kai kasa mutane kashi 20 din su hatta da almajirai malamai hatta da malamai hada da su idan ka kasa su kashi 20 za ka samu kashi 17 sun lazamta wa kansu kamar wajibi kullun sai sun baccin safi wannan bala'i ya sauka kan bayan Allah amma ba su kula ba baccin safe a wajen musulmi sharri ne baccin safe a wajen musulmi in ba da wani dalili muhimmi ba ko mutum ya yi wani aiki da ya wuce wanda yake yi kullum ko ya yi wata tafiya ya gaji ko kuma ba ya da lafiya amma lafiya kakalau kuma harkokinka kamar na kullum sannan kuma ka ce kullum da safe sai ka yi bacci wannan a musulunci laifi ne al'ada ce ta Yahudu da Nasara muna da lokacin bacci wanda yake na addinin Islama wanda aka bamu shine in kana yin sa ana rubuta maka lada da ka kwanta ka so mu baccin kuma sai a rika rubuta maka lada har ba za a daina ba sai ka tashi daga baccin baccin safe kuwa sharri yake jami'in sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana bayan an yi sallar asubahi sai je gidan sayyidina Ali sai je gidan sayyidina Ali karamallahu wajhahu sai sami da shi sayyidina Ali da Fatima matarsa dukkan suna kwance suna bacci da safi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa kafa sai haure ita Fatima din sai hauri kuma sayyidina Ali da kafa sai ce lokacin da Allah yake rubar arziki a zamanin za ku zo kuna bacci
Allah ba
yace tsakanin yin sallar asuba gama ta zuwa zamanin da rana za ta kullo Ubangiji yana tarba arziki ga bayansa, yana tarba arziki ga bayansa, wanda aka samu yana bacci to banda shi a ranna. Ku ji wannan irin hasara da baccin safe yake jawowa. Sannan bayan wannan za a rubuta, Ubangiji zai ce mala'iku su kirge masu baccin tsakanin gama sallar asubahi kafin rana ta fito ta daga. A rubuta su cikin rafkanannun waɗanda ba sa tare da Allah. Mun ga yanzu ya zama musiba ga musulmi. Kowane mutum dama inda ya zaka gidansa da safe, mafi yawa sai ka same shi a shimfiɗe yana ta bacci. Wannan ba a san menene shi ɗin hukuncinsa ba, wanda suka sanin ma sun bar sanin sun koma ga al'ada kawai da aka gode ta. Manzo Allah da kansa da kafa ya suru a Sayyidina Ali da kafa kuma ya tashi Sayyidatuna Fatima, yace kar ku ƙara irin wannan abin, ya juya ya tafi yana kai musu faɗa kuma. Jama'a ku duba yau abin da ake ciki yanzu, idan ka samu mutum 100 kace bari in je gidansu misalin karfe 6, mafi yawancinsu za ka samu suna rera ce suna bacci, kuma da gaske ne baccin suke. Allah ya saka wasu malamai da suka ja hankalin bayan Allah a wancan zamani, da suka ji wannan hasara da musulmi suke samu a wajen baccin safe, da rashin kuma falalar da ba sa samu, da kuma asaran da Allah zai rubuta su a gafanannu rafkanannu waɗanda ba su tare da Allah, sai suka shirya wata hikima domin su kawar wa da musulmi wannan hasara, domin su jawo a rubuta su kuma cikin zakiri na Allah ba gafili na ba. Sai suka riƙa ba wa musulmi ayyuka na ibada, cewa da ka ce assalamu alaikum an gama sallah, to ga aiki ka za ka yi. Ko a ce kai ta la ilaha illallah, ko a ce kai ta ce astaghfirullah, ko a ce kai ta ce allahumma salli ala muhammadin wa sallim, to sai ka yi guda 100, wannan sai ka yi guda 100, wannan sai ka yi guda kaza, kana nan kana yi dai har ranar ta kullu, to ka je kai bacin kuma. Sun tausayawa bayin Allah. A wancan zamanin haka aka riƙe, yana da kyau a yanzu ma malamai su san yadda za su yi su tusawa bayan Allah, hana su wannan bacci na sahu mai ja musu asara ta wajen cewa su gafilai ne, sannan kuma koyi da maƙiya Allah mu baccin da aka koya mana sunansa ƙailula. Ƙailula shi ne ainihin baccin da aka halatta musulmi. Idan musulmi wannan bacci da ya kwanta dama ko baccin ya ɗauke shi, ko bai ɗauke shi ba ya kwanta ma bai baccin ba, to an danga rubuta masa lada kenan, an danga rubuta masa lada, shi ne ake cewa baccin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Shi ko ana yin sa tsakanin 12 rana zuwa tashi a sallar azhar, shi ne kailula, shi ne baccin da aka ce musulmi su yi, amma bacci da safe musulmi ya kiyaye shi. Allah ya kiyaye mana. Ku duba irin waɗannan annabi Musa da annabi Halilu, idan kun lura su ma baccin da suka yi lokacin da suka tafi ɗin na kifin ya gudu, ai ƙailula ɗin ne, da rana ne suka kwanta bayan sun yi tafiyan nan sun gaji, suka ɗora kansu akan wannan dutsen suka yi bacci, har kuma yayin da kifin shi ma ya tashi shiga ruwan nan. Baccin musulmi kenan wanda Allah ya bashi iko ya riƙa yin sa koda kaɗan ne, amma jama'ar musulmi mu kiyaye baccin safe. Duk abin da aka ce zai tauye maka arzikinka, sannan kuma zai tauye maka imaninka, sannan zai cuce ka a lahirarka, wallahi ka nisan ce ba, domin duniya kwana nawa za a yi. Allah ya shirya da mu. Yanzu ya zama al'ada abin da ake tayi kenan, da yawa za a ga mutane in dai ka je da wuri da masu ya ce ai yana can yana bacci. Idan mai dama dama wanda idan an ce ana salama zai yanke baccin ya fito, wani ya ce in dai ya fara baccin nan da safe kowane ne fara ya tashi shi, ka gani. Allah ya kiyaye mana. To ba hanya ce ta mutanen kwarai ba, hanya ce ta Yahudu da Nasara, su ne masu wannan baccin. mu abinda ake so mu yi da safe mu dinga azkarullahi ko karatun alqur'ani ko salatin annabi ko istighfari daga zamanin da aka gama sallah har zuwa lokacin da rana ta dago sama to idan kana buƙatar wannan barci kamar misalin bakwai tayi to sai ka kwanta kai baccinka in kana da lokaci baka da aiki idan kana da wani aiki kuma to da azhar ake yin bacci 12 rana zuwa karfe 1 da rabi ka tashi Allah shi ya bani to me kace wa samuna sakaranda to bismillah
wa samuna ta'zil qarnain qul sa'atlu 'alaykum minhu dhikra
Allahu akbar to daga nan da ya gama fassara masa wannan abubuwa da bai hakuri ba ka gani wato sai kuma za su ban kwana an gama karatu kenan za su ban kwana annabi hadiri ya tafi sa shi kuma annabi Musa ya koma gida da shi da yaron sa Yushau lamma arada an yi farika Musa yayin da annabi hadiri ya nemi shi ban kwana da almajirin nasa da Allah ya aiko shi koya masa karatu to ya koya masa ya gama yanzu ya samu shaidar gama karatu kuma sai kuma can inda yake karantawa to kuma za su ban kwana Allahu akbar ana lahu Musa sai annabi Musa ya ce masa ya kai wannan malami na wa ina mai roƙonka gashi za mu rabu da kai kuma ban san ko za mu sake haɗuwa ko ba za mu sake haɗuwa ba amma karshen al'amarinmu da kai ya kasance taimin wasiya ta alkhairi wacce ba zan manta ta ba ta amfane ni duniya ta amfane ni lahira sai mun wasiya ya kai wannan malami nawa amma jama'a ku lura da kyau wannan malami na annabi Musa a wajen daraja bai kai daraja annabi Musa ba kuma amma Allah ya yi masa haka ne domin horo da aka yi tambaya din nan aka ce waye ka kowa sani yace ni na kowa sani kawai saboda wannan aka tura shi amma a wajen Allah ya fi wannan malamin nasa daraja kuma ka duba ka ga tunda Allah ne yake je koya ma ilimi ka duba ga yadda yake tun sai yake giro ma shi sai ka ce shi ne ya karantar da shi tun daga farkon karatu har zuwa yau kadani mutane masu kiyaye magana Allah kenan sai ya ce kafin mu rabu dinnan ausini ya kai malam kai mun wata wasiya ka gaya mun waɗansu maganganu wanda za su amfane ni duniya da lahira ita to madalla don ku yi maka wasiya kala sai sayyidina hadir sai ya ce da annabi Musa kun ba saman ya ce masa a duniya a rayuwarka Musa ka kasance mutum mai yawan murmushi ka kasance mutum mai yawan murmushi kar ka zama koda yaushe ka turbule fuskarka kana kamar wanda aka bata wa ransa to kai ka zama kamar haka ka ji ko yace na'am yace wala takun dahakan amma kar ka zama mai yawan kyalkyala dariya kuma kar ka zama mai yawan kyalkyala dariya ka tunzire da dariya tun kana zaune har kana tuntsurawa har kai ka shingide san da ni sama ana je kana ta dariya ana ce a wani fa yau ta faji tunda ka ji har kuwa ne yana yin haka aya biya baci ina ta dariya yana to wannan dariyar an ce abdahid yurusu qaswatul qalb maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace yawan dariya yana sa zuciyar mutum ta kekashi ba ta da imani yawan dariya ba abin da yake batawa ga bawan Allah sai imaninsa idan ku imani ya tashi ba abin da zai gaje gurin sai kafirci saboda haka kaji abin da ya masa wasiya yace kar ka zama mutum mai yawan dariya amma ka zama mai musulunci domin shi kuma an ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce abahiku yazhabu bil ard wato yawan dariya yana tafiyar da mutunci idan mutum ya zama mai yawan kyalkyala dariya a ko ina kai dan abu kadan ya tuntsile da dariya to girman sa ma sai ya rika rabuwa hadin Allahu akbar. An ce a can waɗansu zamani da suka wuce akwai wani mutum da ya ga wani mutum yana ta dariya yana ta dariya, yace masa wani yace na mace dariyan me kake, yace abin dariya ake, yace haba yanzu kai ka san abin da kake ko a rayuwarka, yanzu a shekara guda ina ma kai dariya sau ɗaya kawai, idan ka san abin da kake a shekara bai wuce kai dariya sau ɗaya ba. Kaga wannan ya nuna maka dariyan nan tana tafiyar da mutunci, to a musulunci ma kuma dariya tana ƙeƙashe imani, amma idan an yi wani abu ko an faranta maka rai to yana da kyau ka yi murmushi domin a ga farin cikinka. Ya ce wasiyar da nai maka kenan guda biyu. Sannan na biyu kuma wada'in lujaja, sannan in ana magana ka kirayi zurfafa ja'iyya, kar ka zurfafa ja'iyya. Idan ka faɗa mutum ya ce a'a, ka faɗa ya ce a to kyale shi, kar ka zo mai yawan zurfin musu a rika ce ai wane duk abin da ka gaya masa shi ya gani yake ya fi kowa sani ya fi kowa dabara, to kar ka zama irin waɗannan. Yace to na ji za ka kamala. Yace bayan haka kuma wala tamshi fi ghairi hajatin, yace kuma sai ka zama mai yawan yawacewa ta ba gaira ba dalili. Idan ka ra ta yawacewa ta ko da yaushe kai nan unguwa ku kuma wajen unguwa duk kana kewaye gari, sai ya ce ba ka da hankali, ko kuma a ce maka mai yawan tsegumi a san dai abin da aka soke ka da shi. In bu inda aka ganka to a san abin da ya kai ka gurin. Idan an zanga kun gaisawa nan na lafiya lafiya lau, kai ne a nan gurin ko a unguwar nan ko a garin nan, eh ai ka ji dalilin da ya kawo gurin. Kuma da Allah, amma ba ka ce a yawo na zunan ba, a'a karke irin wannan. Ai musulunci ya koyar da wannan, yace kar a ga mutum a gurare sai da dalilin da ya kai shi dama. Sun a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ji kuma tun zamanin sa Annabi Musa magana take. Wala ta'ib ala khafi'ina khataayahum, yace kuma Musa a rayuwarka idan ka ga mutane wato suna kan aikin kuskure to kar ka tafi kana ta zagin su, ko ka ga mutum yana aikata kuskure kar ka je ka zage shi. Idan kana da iko to kai man nasiha, wani abin nan da kake yi ba daidai ba ne, kaji laifinsa, kaji kuma yadda ake yin su ya zama daidai, amma kar ka je ka nemi tsegumi ka nemi dariya. Ya za ka yi idan ka gani ba ka da ikon yin nasiha? Wabki ala khati'atika yamla imrana, yace Musa tunana ka kusa Qur'an kai kuka a kai, amma kar ka zargi mutane in ma ka ga suna yi to yi musu nasiha ka nuna musu hanya wacce take ita ce daidai, amma ba su kyale suna yi kana tafiya gefe kana zagin su kana raɗa su ba, kar ka yi haka. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya gaya mana, yace mana idan ka ga mutane suna kuskure ko ka ga wani mutum yana aikata kaba'ira ko yana yin wani abu, sai ka je nan ka tsuguna ka zage shi, ka je can ka tsuguna ka raɗe shi. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda halin sa ya zama haka, Allah zai kufutar da wancan ya tuba ya daina, ya jarrabu kuma mai zagin sa yana raɗa su shi ya ta yi. Allah ya kiyaye mana raɗar bayin Allah. Allah ya ba mu ikon yin nasiha ga waɗanda muka ga za su karɓi nasiha. To wa yas'alunaka, to yanzu magana rabu magana Annabi Musa da Annabi Hadir ta ƙare iya nan. Yanzu wannan wasiya da aka gama Annabi Musa da Yushau sun dawo za su koma Misra, shi kuma Sayyidina Hadir ya koma ya tafi majma'ul Bahrain inda yake. Sai mu shiga kuma kissar maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam, rayuwarsa da Majusawa sune mushrikan Larabawa da kuma Yahudawa masu ilimin Asaura da kuma Nasara masu ilimin Injila, yanzu kuma sune Allah zai bada labari. Wa yas'alunaka ya Muhammad, al-Yahudawa za su zo suna yi maka tambayoyi, an zil karnaini, su riƙa ce akwai wani mutum da ake ce masa Al-Iskandar, to shi al-Iskandar din nan za su ce ka ba su labarin sa walam yakun nabiyan ka gani shi ma ba annabi bane amma masoyin Allah ne Allah ya yarda da shi za su zo su ce ka ba su labarin zilqaranaini wani irin mutum ne wata irin rayuwa kuma yayi Allahu akbar an ce masa zilqaranaini ne domin yana da waɗansu tsahunguna guda biyu ɗan ƙanana firafiya cikin kansa wakila lala ta ce a'a ana ce masa zulqarnaini li'annahu ya ilma zahir wal batin domin Allah ya masa baiwar ilimin shari'a da ilimin hakika wakila aka ce banda wannan ma li'annahu mulika tarisa wa rum an sarauta shi ne shugaban kasar tarisa sannan kuma shi ne shugaban kasar rum a zamanin shi al-Iskandar din nan za su su tambaye ka domin kai ba karanta a taura ba wannan labari kuma a rubuce shi a taura za su ce ka karanta musu labarin Iskandar ya rayuwarsa ta kasance shi ne zulqarnaini din kun abinda za ka ce musu satalu alaikum minhu zikran a hankali zan ba ku labarin ambatan maganarsa a hankali a hankali to me kace a gaba inna makanna lahu fil ardi
inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa
Allahu akbar an ce shi al-Iskandar din nan zuriyar annabi wato annabi Nuhu ne an ce shi daga ina daga cikin wato ƴaƴan annabi Nuhu wanda yake ce masa Sama ibn Nuhu din nan wa kana ibn ajrum shi zulqarnaini mahaifiyarsa kuma sai da ta girma tun shekaru da yawa sannan Allah ya bata shi laysa laha ghayruhu daga shi kuma ba ta kuma haifar wani ba kana sawadul launi yana da bakin kama wato bakin launin jiki wato kamar baƙar fata yake wa kana ala shari'ati ibrahim ya kuma zo ya rayu addinin sa akan shari'ar annabi ibrahim al-khalil fa innahu salama shi zulqarnain din nan ma ya karba addinin islama ala yadihi wato a hannun annabi ibrahim alayhi salam wa da alahu ya masa addu'a kware da gaske ta alkhairi saboda haka addu'a ta bi shi Allah ya sa mu sadu da bayin Allah su rike mana addu'a alkhairi kaga annabi ibrahim da ya masa wannan addu'ar sai da ya salauce duk duniyar da gaba daya sannan kuma ya samu wahayi ubangiji subhanahu wata'ala yace zulqarnaini inda duk kake tafi ina tare da kai kuma taimakona na tare da kai ka je inda kake so kai abin da kake so in dai na ƙarfi ne to ina tare da kai ba za ka kasa ba ba wanda kuma zai rinjaye akan ka duk duniyar nan zulqarnaini nan saboda addu'an nan da annabi Ibrahim ya masa alkhairi sannan kuma wa awsahu ya yi masa wasiya wa kana yaqufu shi zulqarnaini din nan mahu wato yana zuwa ya rika kewayo tare da shi wa kana al-khabiru wannan labarin sai yana tsewa lokacin kuma mun yi rabi tare da mu tare da mu yau sai dai mu ci gaba mu ci wato nahu mun ba zulqarnaini sababan wato hanya ila murabihi duk abin da yake rufi Allah ya ce zan baka yadda zaka same shi dan a cikin rundunar yakin sama wato abin da aka bashi manyan makaman sa duhu da haske duhu da haske shi Allah ya bashi yace na baka duhu na baka haske su ne asarawan yakin sa kuma ga rundunar mayaka masu makamai idan ya hangi tarin kafirai ko ya je garin kafirai sai ya saka musu duhu kawai ga ta ga mutum kuna zaune ba za ka iya ganin sa ba komai farin tufansa kuma idan duhun ya je ya lullube su yayin nan sun kidime a duhun kuma sai ya saka musu haske gaba daya sai su dindime kuma ba mai gani hasken ba zai bar su gani ba kuma duhun mai tsananin duhu hasken kuma mai tsananin haske su ne makaman da Allah ya bashi na farko sai kawai a je a ta kama haka markaji sai a ta kama haka markaji idan sun kidi mai kwarai da gaskiya ga yarin jaya kansu sai ce kulu la ilaha illallah wuce la ilaha illallah a cikin yawon sa aka kai sai da yaje inda rana take fadawa inda take kuya ba maganin ta sai da yaje har gurin ya samu halittar gurin ya mutu wa ya kira su ga Allah ka gani sannan ya buga ya je bangon duniya na kudu sai da ya kure duniya kakaf dinta idan inda baharul muhit yake sannan ya samu wata halitta ita ma yi mata wa'azi sannan ya koma gaba ita ma ya je har inda ya juju da majudu su ma ya gansu mutane halitta iri iri waɗansu mutane waɗansu ba mutane ba yace ya gani a inda rana take fitowa waɗansu bayan Allah da Allah ya ajiye a gun wato su waɗannan mutanen su da daddare suke neman abinci da rana ba dama su fito Allah ya yi su ba sa sa tufa ba sa yin daki ba sa komai illa rana za ta kullo dama a gun da take kullowa anan Allah ya ji su sai ta kullo a kansu duk da rana a sama ta hudu take amma idan aka ce da za mutum nan zai je gurin in ba kamar shi da Allah ya ce ya hore mar ba mutum bai isa ma ya je gun ba wane shi to shi zurkan ne sai da ya je gun har ya yaki a gun har ya sa bayan Allah kuma suka shiga addinin Islam a gun shine inda za mu karanta a kan gaba inda ya musu aikin nan.